Sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murakayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a Najeriya. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leka zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin da ke so muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sunana Ruqayyah Basha. A cikin shirin namu na yau za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda shirin namu ya karkata ne akan yadda sace-sacen yara dalibai ya yawaita a arewacin Najeriya. Idan za ku iya tunawa, bakin da muke tattaunawa da su sun hada da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, da kuma Dr. Faruk Bibi Faruk, masani kuma malamin jami'a a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja. Tawayar tarho kuma muna tare ne da Hajiya Naja'atu Muhammad, yar siyasa daga arewacin Najeriya. Kana za mu garzaya ga likita inda zai mana bayani kan matakan da masu ciwon siga da kuma ulcer da dai sauransu ya kamata su dauka domin yin azumi ba tare da sun galabaita ba. Idan kuma lokaci bai yi mana halin nasa ba, za mu lika fagen kwalama domin jin me bakuwar mu za ta girka mana yau. Tuma Adalla. Masu sauraro, yanzu bari mu koma ga bakin namu.
Dr. Kabir, ko akwai wasu hanyoyi bayan wannan tsare-tsaren da ka bayyano mana da za a samu mafita da kuma kawo ƙarshen faruwar haka nan gaba?
To, hanya mafi inganci kamar yadda na ambata shine a tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan tare-tsaren. A matsayina na masani na tsaro, na duba waɗannan tare-tsaren kuma na gamsu da su. Abun ma da nake son jaddada, tare-tsare ne wanda ba wai misali Najeriya ita ce kadai take taito da su ba, tare-tsare ne wanda yawanci suna da asali daga hadaka tsakanin kasashe na duniya. In jika duba abin da ya fara daga shi kanshi Safe School Initiative din zuwa shi Safe School Declaration da wannan na baya-bayan wanda ake cewa National Policy on Safe Schools da tanadin da aka yi na aiwatar da shi, duka tane-tane ne wanda kasashen duniya suka yadda mu cewa idan an bi su za a cimma burin da ake son a ci, an dan iya tsaguntawa cewa misali in jika dauki shi na baya-bayan nan wato National Policy on Safe Schools, ababe hudu ne ya tanada. Na farko cikin makarantar shin wani irin tane-tane ne za a yi don bayar da kariya ga makarantar. Na yi batun wato shinge perimeter fence wadda za a yi, to akwai wannan tanadin a ciki. Abu na biyu shi ne shin wani irin horo ne za a yi ma malamai da su kansu ɗalibai da kuma duma wani wanda yake da cikin makaranta, misali irin wanda suke dafa abinci da sauran dai ma'aikata. To akwai horo da ya kamata a yi musu don in matsala da tsaro ko wani abu ya faru, shin me ya kamata su yi, boyewa ya kamata su yi, gudawa ya kamata su yi, gasu nan dai. Sannan in kika bar cikin makarantar wanda karkashin wannan akwai abin da muke cewa physical security, to shi wannan tane-tane ne da yawa karkashin shi physical security din. To in kika bar makarantar sai mu je ga al'ummar da makarantar take ciki. Misali muka amfani da garin Kuriga, kin ga ai gari ne wanda kuma akwai mutane da yawa wanda suna iya bayar da gudunmuwa a wurin kariya ga makaranta. To shi kanshi a karkashin tsarin akwai tane-tane da aka yi don a horar da su, a nuna musu abin da ya kamata su yi. Sannan kika bar su sai aka zo ga kuma abin da ake ce ma stakeholders, misali mu iyaye. Shin wani kin ga kusan kowace makaranta, in dai makaranta ce wadda ko na mai zaman kanta ko na gwamnati ma, akwai PTA, wato wannan shiri wadda na iyaye ke yi don yadda za su taimaka makaranta. To su kansu akwai horo da ya kamata a yi musu, kuma a ba su dama su masu yi gudunmuwa a wurin tsaron makaranta. Sannan na ƙarshe shi ne su kansu jami'an tsaron. Akwai fahimtar da ake da shi na cewa komai tsarin da aka yi a karkai a wa'annan can guda uku, idan ba a saka jami'an tsaro a ciki ba, to ba za su cimma burin da ake sa cimma ba. To su kansu akwai tane-tane da aka yi na yadda za su haɗa kawunansu daga abin da ya kama da kariya ga makaranta da kuma zuwa ga irin tsarin da za su yi don tabbatar da cewa koda misali an kawo ma makarantar hari a cikin ɗan ƙaramin lokaci akwai gudunmuwa da za su iya kawowa don tabbatar da cewa an hana duma wanda ya kawo makarantar hari. To a taƙaice dai ababen da shi wannan tsarin yake da shi, kuma ni a matsayina na masani na tsaro na gamsu cewa idan an aiwatar da tsarin nan za a cimma burin da ake san a cimma. To abin da ya rage yanzu shine ita gwamnati har dai bangaren zartarwa ta zo ta tabbatar da cewa ta bi shi wannan abin da ake ce mentoring and evaluation, an aiwatar da tsarin. Abu na biyu shine majalisa. Gaskiya majalisan ya kamata ta farga da wannan yanayi da ake ciki na barin ababe na faruwa ba tare da ta saka baki ba, ta kusan ta saka ma bangaren zartarwa wuta don su yi abin da ya kamata. Yau kusan shekara goma kenan muna samun irin wayannan matsalolin, da ita majalisa ta tashi tsaye ta yi aikinta da mai wakila an daina samun irin wayannan matsalolin.
To Faruk, in na sake dawowa kanka kan maganan da kai a baya na cewa akwai waɗanda suke waɗannan abu na garkuwa da ɗaliban makaranta, da cewa wasu suna ana zargin cewa suna sakance gwamnati tana da sanayya kan abin da ke faruwa ta wannan rashin tsaro da ake samu. Shin a ganinka menene ya kamata a ce al'umman Najeriya su dauki mataki akai domin ganin cewa fa ai ana cewa ana waɗannan abubuwan ne saboda a kai ma gwamnati hari, to amma kuma a gefe guda in muka duba za mu ga cewa fa ba gwamnati kadai ake kaiwa hari ba, su kansu iyayen waɗannan ɗalibai da ake sa cewa sun fi ma gwamnati shiga wani yanayi.
To a gaskiyan magana irin wannan laifi na garkuwar mutane kashi biyu ne, abubuwa biyu koyaushe suka fi bukata. Na farko suna son su samu damar sanayya, ko suna da wata matsala, ko suna da wata aƙida, ko wani abu suna son su yi wannan saboda a ce dan dalilin da yasa suka kenan, saboda za sun san hankalin ƙasa zai tashi gaba ɗaya, na iyaye zai tashi, na gwamnati zai tashi, za a ce me isa suke haka dan a san dalilin da yasa suke haka. Abun ban haushin lokaci shine ba dalilan da za su ƙara musu wani abu suke ɗauka ba, dalilan da za su cutar da su ne ma watakila da sun tsaya sun nutsu an yi wato magana tare da gwamnatin. To amma sai ya zama na cewa na biyu ana bukata a samu kudade, suna son kudade. Kudade abu biyu suke da su, su fita daga yanayin da suke ganin sun samu kansu na talauci, sannan kuma su sake samun makaman da za su siyo su ci gaba da wannan barna. To kinga anan in aka kalli ma siyo makaman nan an san ba ma yin kwayar harsashi kwaya daya kasa sa aka ta ina ake shigo da su waye suke bari su waye suke kerawa ya ake ana samu to dole sai an san diddigin me ya ake faruwa anan za a iya ganin watakila wasu ma ba sa cikin kasar nan ko ba yan kasar nan bane saboda wannan kasuwancin makaman ma za su rinka ingiza abin to idan aka tabbatar da wa'annan abubuwa biyun ga yanda za a yi maganin su aka samu cewa ga dalilan ga su to wannan garkuwa da mutane ko kuma satan mutane da ake yi dole idan har za a iya samun maganin ta sai idan gwamnati ta tabbatar cewa duk wanda yayi na farko ba a samu bai samu damar tallan kanshi ba dan yanzu wasu kawai adaba ma suke a kauyuka ba ma ba su da wani ma wata akida ba dan addini suke ba dan siyasa suke ba su dabawa ne da dabawa ne sai a rika ma burga ai dabawa ne su suka tare kaza su suka yi wannan barna su suka yi har ya zama abin gasa to sai zamana ba ma wanda zai ji labarin duk wannan baza labarin da ake yana taimaka musu sai a fuskanci su ai maganin su na biyu ba su samu kudi akai ba akwai kasashen da duk da ba tabbatacci bane da na taba karanta cewa su da suka fara samun irin wannan matsala sai shugaban kasa ya zo yayin kasa jawabi cewa wannan matsala ta zo shi kuma ba zai batta ba a kokarin sa ya tabbatar wa mutane cewa duk wanda ya garkuwa da mutane a wurin fitar da mutanen nan shi ba za ba shi da niyyar waye kama ka kashe kazi tunda kai ka dau matakin da kai ma kashe mutane za ka in ba a baka abin da kake so a cikin kokarin kashe wannan mutane watakila zai kashe ma wasu daga cikin wanda aka kama to zai dai sai dai ya biya diya amma gwamnatin sa za ta ba iyalai diya amma ba su tabbatar musu cewa za su fito musu da mutanen su abin nan ba amma duk wanda ya kama ya tabbatar zai kashe shi to wannan ya tsorata irin wannan mutanen suka san cewa ba za su samu kudin ba ba za su samu sunan ba magana ta lalace aka dena to amma anan sai zamana cewa har a cikin gwamnatin wasu daga cikin mutanen gwamnatin cewa suke ajiyai magana da mutanen nan har akwai shugabanni da malamai kwanaki da suke takama su shugabanni ne ko malamai ne ba dai malamai ba ma shugabanni yan jarida da masu abin nan kasuwanci da suke ganin za su iya shiga tsakani din su rinka rinka fassara kudin ana karbo jama'a to ai kin ga ya zama kasuwancin da duk wani wanda ba shi da imani zai iya zuwa ya shiga yake nan saboda ya san ba mutuwa zai ba kama shi za a yi da wani abu ma watakila in ya kudin sa ya karba a bagar za su tafi to wannan sakacin da gwamnati ta bari shine yasa abin yake assasa kuma maganin sa ba na waye abin nan murza za a yi shi da karfin tsiya da karfin gwamnati to abinda ake samun matsala da yafi yawa a Najeriya akan wasu rare shine kamar yanda na faɗa da su shin da ma'aikatan da manyan mutanen da ƴan kasar akwai kaunar kasar akwai shirin kaunar kasar a ciki a gaskiyar magana idan mutun yayi lissafi a Najeriya shekara kusan 30 zuwa 35 da ta wuce 35 haka ni zan iya cewa duk kusan wanda yazo ya shiga harkar gwamnati ya zo dan yana tunanin a wannan hanyar zai samu wani abu.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To Hajiya Naja wani irin kira zaki wa iyayen yaran da ake ta sace-sacen ƴaƴansu a makarantu? Ni
wani kira za a yi musu? Za ka ce danka ya daina makaranta ne? Kusan yanzu ƴaƴa dole su daina zuwa makaranta. Saboda gwanda kakai karatun da a ce baka an sace maka da wasu ƴaƴan sun tafi yanzu mun sani a Kebbi wasu sun yi shekara guda ko sun fi shekara guda a hannun bandits gwamnonin ba abin da suke yi ba banda bishashar su ba abin da suke yi to saboda haka ba yanda zaki wace shawara zaki ba iyayen ƴaƴa shawarar su hakura ko ku shawarar su daina kai ƴaƴan su makaranta magana ita ce babu hukuma ko nan Niger ba a isa ai abin da ake yi a Najeriya ba a Niger ba su isa ba su dinka satan mutane kamar yadda ake sata akuyoyi ko akuyoyi ba za a isa a dinka sata su haka a kasar Niger ba amma Najeriya ta zama kasar banza an wulakanta mana al'ummar kasa an bata mana kasa har ma yanzu ba ka da kasa
Dr. Kabir, ina sake dawowa kanka bayan waɗannan tsare-tsare da ka zayyano mana a matsayinka na masanin ta fannin harkar tsaro, ko akwai wani kira da kake da shi ga hukumomi da kuma al'umma bisa wannan kalubale da ake fama da shi a wato a Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya, saboda an ce a wato a gudu tare a tsira tare?
To muhimmin abu dai shine gaskiya mu farga arewa. Wannan kamfani da nake shugabanci, kusan kowane wata idan muka tattara alƙaluma na matsalar tsaro, za ki ga kusan kashi 80 duwan lokaci ma zuwa kashi 90 arewa abin ya shafa. To duk al'ummar take son ta ci gaba, idan bata inganta tsarinta na ilimi ba, to gaskiya babu yadda za ta yi ta ci gaba. A takaice dai, ya kamata daga shugabanninmu zuwa mu kanmu mu haɗu mu san yadda za mu inganta shi wannan tsari na ilimi. Waɗannan mutanen 'yan bindigan da suke abinda suke yi cikin mu suke, a wani sa'in ma mun san su, kuma in ka tsaya ka saurare su, ababen da ke tunzura su yake kai su suke gaskiya ababe ne wanda an sani, wanda kuma ni a fahimta ta za a iya magance ababen nan. So a takaice dai, haƙƙi ne na shugabanni na su fito da tsari na hana waɗannan mutanen abin da suke yi. Idan cikinsu akwai wanda da sauran gyara, a gyara. Idan babu sauran gyara, a san yadda za a magance su. Idan aka bari abin nan ya ci gaba a halin da ake ciki yanzu, da yara ba sa zuwa makarantu ne, ana nan kusan kullum makarantu ne ake a arewa, to makomanmu a arewa gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To Hajji Anaja, a ƙarshe me zaki iya faɗi game da wannan duk abubuwan da ke faruwa game da harkan tsaro din nan?
Shine cewar 'yan Najeriya, ni ban ga abin da za mu iya yi a kai ba gaskiya. Ba wani abu da ɗan Najeriya zai iya yi, gan ba shi da makamin mulki a hannunsa. Amma ni abin da nake gudu shine za a kai lokacin da 'yan Najeriya za su ɗauki doka a hannunsu don su kare kansu. Ai ba ma tun yaushe ma shi kansa an samu lokacin da minista na defense na Najeriya ya ce kowa ya nemi ya kare kansa. To minista na defense ya ce ka nemi ka kare kanka. Kin gani? Mutane da yawa sun fito sun ce kowa ya nemi ya kare kansa. To ina hukuma? Me amfanin hukuma? Kin gani, an tabbatar da ba hukumar kenan. Idan ya zama na cewar misali ka ɗauko ministoci misali na tsaro, ka ɗauko mutanen da komai ba su sani ba ma a game da tsaro, kawai 'yan bindiga daɗi sun zama su ma kansu 'yan bindiga daɗin ne, a biya rima a sha kiɗi, ba abin da suka sani a game da tsaro. To kaga cewa kin ga tun daga farkon farawa ba ɗauko niyyar a gyara komai ba, ana suna ɗauka cewar arewa wato ba ta cikin Najeriya, abanmu mai ta kashe kanmu. To ba su san cewa duk abin da ke zagayen wajen gida sai ya shigo cikin gida ba. Kuma waye baya zaune a arewa? Duk wanda kika sani wani zakuri dan kudu a arewa yake zaune, tunda Abuja ai cikin arewa ce. To me za su faɗa mana? Duk abin da ke zagayen wajen gida sai ya shigo cikin gida. To ni ban ga wata shawara da za a iya ba kowa ba gaskiya. Sai dai la haula wala quwwata illa billah, ita kadai ce magana.
To haka yake masu sauraronmu, da haka za mu jalin zamin shirin namu. Godiya ta musamman ga bakin da muka gayyato, wanda suka hada da Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited, da kuma Dr. Faruk Bibi Faruk, masani kuma malamin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Abuja, sai kuma Hajji Anaja'atu Muhammad, babbar 'yar siyasa a Najeriya. Sai ku tara da mu a mako mai zuwa domin jin sabon shirin da za mu zo muku da shi. Yanzu kuma za mu je ga mabuɗin kunni kafin mu leƙa ga likitan da zai mana bayani game da ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon suga da ulcer su riƙa ci a domin kula da lafiyarsu.
Na ta fata na auna an dekula wannan ya amma
haka yake masu sauraron mu, kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ganin cewa muna cikin watan Ramadana, zamu garzaya ga Dr. Adamu Dawood, likitan kula da jiki, domin yayi mana bayani kan matakai da kuma ire-iren abincin da ya kamata masu ciwon siga da ciwon ulcer da makamantansu su rika ci yayin yin azumi. Dr. Gareka.
To masha Allah, masu cututtuka kamar a ce mai diabetes ko hypertension ko wato hawan jini kenan, ciwon siga shine diabetes, ko kuma a ce mutum na da HIV wato ciwon sida, ko kuma a ce mutum na da wani cuta da ya galabaita ko cancer, amma dai na cikin dan sauki-sauki yana dan karfin jiki zai iya azumi. To masha Allah, in ka tabbata har ka yi shawara da likitanka cewa waɗannan cututtukan naka ba za su sa ka galabaita ba, ko ka dawo ciwo ya koma sabo yawa ya tsanani ba, to za ka yi ƙoƙari ka yi azumi yadda kake shan maganinka, inda safe ne da rana da yamma, sai ka yi shawara da likita ya sai da zai haɗa maka ƙarfin magani yadda za ka sha shi da asuba, sai kuma da bayan an yi buɗe baki. To insha Allah da haka za ka cika kai azuminka ba tare da ka sha wahala ba. Kamar yadda suke da ulcer, akwai abubuwan da za a kiyaye, kamar yawan cin abubuwa masu yawan yaji, shan Coca-Cola bayan an sha ruwa, ko ka sha abu mai tsami, ko ka ɗauki abubuwa masu yawan mai kokai ta ci bayan an sha ruwa, to gaskiya ulcer ko ka sha magani za ta iya tashi. Saboda haka nan wannan abubuwan dole ka kiyaye su, kuma ka tabbata ka sha maganinka yadda ya kamata. Sai ka ci azumi, ka ɗauke shi har ka ajiye ba tare da ka sha wahala ba. Sa'annan tunda yanayin zafi muke ciki yanzu, a tabbata ana shan ruwa sosai-sosai, a yi ƙoƙari a ajiye shan su minerals din, a ajiye su a gefe. Yanzu ruwa kawai mutum zai ta sha, in za ka ci abincinka ka sha ko kunu ne, ko ka ci tuwo, ko ka ci shinkafa, kamar su fried rice bai da maiƙo sosai ka ɗan ci ɗin, ko jollof rice bai ji maiƙo sosai ka ci, sai ka riƙe shi da ruwa a hankali, kana ci abinci ma kana ɗan haɗawa da ruwa kaɗan-kaɗan, insha Allah za a samu tasiri a wajen yin azumi ba tare da wahala ba. To biiznillahi ta'ala, yadda za mu yi sauki kenan a kai. Amma in har mutum fa yaga cewa azumin zai wahalatar da shi saboda irin ciwon da yake da shi, to the best thing shi ne sai mutum ya ƙoƙari ya ajiye abinda malamai suka ce, sai a shayar, sai a ciyar kai, sai ka samu wanda za ka ciyar da su, sai ka ba su abinci maimakon azumin da za ka yi. Wallahu a'alam. To insha Allah nan za mu yi tsoki a kan wannan, sai in Allah ya kai wani lokaci za mu sake bayani kan yadda za a tafiyar da abubuwa, saboda lafiyar mai tafi yadda za mu yi jin daɗin ibada mu kuma jin daɗin yin aikinmu da baki ɗaya, mu zauna cikin lafiya da rayuwa na gari.
To haka yake masu sauraron mu, muka dawo gefen kwalama, kuma a yau bakwar mu za ta gabatar mana da nau'ikan lemuka kala-kala, inda uwar gida a gida za ki iya gwada ba tare da kin ce za ki shiga kasuwa ki siya wasu lemu ko wani abu ba. To amma kafin nan dai, ya sunan bakwar namu na yau.
Barkanku da warhaka, sunana Sadiya Tukur, wacce aka fi sani da These Delicacies a fannin Instagram da kuma su Facebook.
To haka yake bakwar mu na yau, Hajjia Sadiya, me za a dafa mana ko kuma wani kalan lemu za a yi mana?
Yau in nan zan muku mojito ne, amma specifically za mu yi virgin mojito, wanda shi mojito yana da fanni daban-daban, yana kala-kala. duk abin da kika amfani da shi kika yi mojito din da shi shine za ki taki sa mishi suna a farko. To yau an akwai strawberry mojito, akwai pineapple mojito, amma yau an virgin mojito ne zamu.
To dame ake bukata an zai virgin mojito din nan?
Shi ana bukatan lemon tsami ne, ana bukatan sprite, sai ana bukatan mint which is shine na'ana. So wa'annan abubuwa uku din ake amfani ake bukata, sai kuma grenadine ko grenadine wanda shi ba ma dole sai kin saka shi ba, shi kawai dai dan ki kan kara armashin cup din ki ne a kofin ki ko mun kara mishi kala
ne dan yi kala.
To shi shi da ka samu lemon tsami, kika samu lemon tsami kika yayyanka shi, akwai abin da muke ce mishi ladle, ake dan mun matsa da shi, amma ko da baki da shi zaki amfani da ko chocolate ki ki sa in kika yayyanka lemon tsami kika dauko shi mint din na ana ake nan fresh one, shi wanda ba bushashshe ba, tunda mun fi samun bushashshe a tana, amma dai ana samun fresh one din a kasuwa. Zaki dan dauko shi kaman ganye uku ko ganye hudu, dauko lemon tsamin ki in zaki kaman kofi daya kenan, dauko lemon tsamin ki shi ma ki dan yanka shi rabi ake so ki yanka, sai ki dauki shi chocolate ki ko kuma shi ladle din nan, sai ki daddanna shi haka da irin ki mammatsa shi ruwan ya fita, shi kuma shi ma na ana din sai ki irin caccaka shi haka shi ma. To in kika yaka sai ki matsa ruwan, ki samu abu naki matsa ruwan da shi, iya zaki ganshi dan kadan ne kai, amma iya ka cin shi din, shi na ana din yana da fragrance ne ko kanshin shi na da karfi haka, sai ki dauko wannan sprite din nan naki. Mu ana muna using sprite ne saboda ba mu da sparkling water, kuna abu da kicin sparkling water, so shi da ki dauko sprite din kun kai sai ki kara a cikin wannan hadin da kika yi nan, to shikenan
kin yi virgin mojito.
To in kuma shi ma da strawberry ne zaki, shi ma haka zaki kara dauko strawberry din nan, shi ma ki daddanna shi ki matsa shi ki dauko wannan na ana'a ki kara mixing din shi.
To ana fitar da ruwan shi ne ko wani ne shi strawberry din
ga? Shi strawberry din shi kin san ta da ake iya cin haddabawan shi, take iya cin komai ba sai kin tace shi ba. Shi kawai shi din ne yake dan mammatsa shi da daddaka shi, sai ki zuba mishi na ana'a din, shi ma na ana'a din ba sai kin tace shi ba in kina so. Zaki iya hadewa ko zaki iya zaki cin chewing din shi, shi ma ki san duk yawanci greens din abubuwan nan yana da kyau a jiki saboda suna da akwai abin da ake mishi antioxidants, shi ma yana da kyau saboda yana kwayoyin cuta da yake yawa, so like iya so sai ki in kika caccaka shi strawberry din da mint din, sai ki kara mishi sprite din nan. Za ku yi tunanin cewa wai dan kin ji strawberry, kin ji mint, kin ji sprite, wai gashi kin san taste din su, in kika haɗa su
da
ban yake badawa. To sai ki kawo shi grenadine din, shi ja ne, shi kuma grenadine shi green ne, so in kina son wai abin ki yayi ja a ji kara mishi grenadine, in kika zuba juice ɗinki a kofi sai ki kara grenadine din, kadan zaki grenadine ya koma ƙasa, sai shiga shi grenadine din na ƙasa ja, shi juice ɗinki na sama, so zai baki wani color mai kyau mai ido. In kina son kuma green ne wanda shi kin ga virgin mojito, in kika yi lemon tsami ai green ne, so kina son shi ya green, sai ki zuba mishi wannan grenadine din, sai shiga shi ma grenadine din ya koma ƙasa, shi wannan in kika yi mixing din shi kawai sai kiga ya baki wani green color, in kuma kina so ki bar shi haka hakiya
wannan shi ana sa kankara a ciki ne,
eh, saboda yi sanyi, amma kisa karkara kaɗan saboda karya miki
yayi ruwa
yayi interfering da wannan inki, eh, kuma ake sa sprite din naki a fridge saboda yi sanyi, so kin ga haka dan ba sai kin sa
mishi. To a farko dai naji kaman guda uku kika kira, wane ne na karshen?
To shi ma akwai shi ne na pineapple, shi na abarba kenan, shi ma abarban zaki dauka shi ma ki dan caccaka shi ma inda muka yi wannan, inda kika yi duka wannan, shi ma abarban zaki caccaka shi ki dauko shi ma mint ɗinki, shi ma ki dan caccaka shi ma a ciki, sai ki kara dauko sprite din shi ma ki
zuba
mishi shi ma a ciki, shikenan shi ma ke.
To shi ba yi da flavor da ake samu?
Shi gaskiya wannan ba shi da flavor, dan wannan grenadine din shi flavor din shi dai kamar abu mai tsami haka, abu mai color green ke so, amma saboda ke yanke tunda ke ne kike son ke abin ki, zaki iya cewa to a'a ni a tunda nayi abin nan drink din nan ga abin da nake so color shi fito, so zaki iya saka shi, amma dai normal din da muke yi a wannan din ba ma sa strawberry mojito, sai shi lemon tsami ne, daga ba maso mu ce mishi lemon mojito, sai ake ce mishi virgin mojito.
To haka yake masu sauraron mu, ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, za mu tsaya a nan. Ni Rukayya Bashi nake cewa da ku a sha ruwa lafiya. Peace, salam.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyar Murƙayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka dubriyoyinki. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya.